kan Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 4 da rabi na yammaci a gogon gundumar Colombia. Yau Asabar wadda ta yi daidai da ta ƙarshe 30 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harandani tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu muka sake da muku a cikin wannan shirin. A cikin shirin za a ji rahoto akan illoli da na'urorin zamani kan yi ga lafiyar bil'adama. Kana mahukunta a jihar Borno sun fara yaki da zaman banza a tsakanin matasa. Daga bisani sai mu kawo muku shirin mu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duka mu a kai ga jin waɗannan kamar kullun sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugabannin kasashen Amurka da Jamus da Faransa da kuma Burtaniya sun gargaɗi Iran cewa ci gaban nukiliyarta da cikas kan ayyukan hukumar makamashin nukiliya na ƙasa da ƙasa za su kawo cikas ga komawa ta kan shirin haɗin gwiwa na shekarar 2015 JCPOA wanda aka fi sani da yarjejeniyar nukiliyar Iran. A yayin taron G20 da ake a birnin Rome na ƙasar Italiya yau Asabar, shugaban Jamus Angela Merkel da shugaban Faransa Emmanuel Macron da Prime Minister Britannia Boris Johnson sun ce suna goyon bayan alkawarin da shugaba Joe Biden ya yi na mayar da Amurka ga cikakken bin tsarin JCPOA matuƙar Iran ta yi haka. Tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya fice da yarjejeniyar JCPOA a shekarar 2018. Biden ya ce Amurka za ta koma yarjejeniyar da zarar Iran ta cika sharuɗan da yarjejeniyar ta ƙayyade kan bunƙasa makaman nukiliya. Shugabannin Amurka da Turai suna nan da cewa komawa kan yarjejeniyar zai haifar da ɗage takunkumin da a halin yanzu ya gurgunta tattalin arzikin Iran. Ministan harkokin wajen Saudiya ya faɗa yau Asabar cewa rikicin baya-bayan da ƙasar Lebanon ya samo asali ne daga tsarin siyasar Lebanon wanda ke ƙarfafa ƙarfin ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran da kuma ci gaba da ba da damar rashin zaman lafiya. Saudiya da sauran ƙasashen yankin Gulf sun kori wakilan Lebanon ne a wata takaddabar diplomasiyya da ke da kasadar ƙara shiga cikin rikicin tattalin arzikin ƙasar biyo bayan kalamai masu zafi kan tsoma bakin soja da Saudiya ke jagoranta a ƙasar Yemen da ministan yaɗa labaran Lebanon George Hordahi ya yi. Yarima Faisal bin Arhan al-Saud ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a wata hira ta wayar tarho cewa ina ganin batun ya wuce yadda ake tunani a halin da ake ciki yanzu. Ina ganin yana da mahimmanci gwamnati a Lebanon ko masu ƙarfin iko a Lebanon su samar da wata hanya da za ta 'yantar da Lebanon daga tsarin siyasar da ake ciki a halin yanzu wanda ke ƙarfafa ƙarfin ƙungiyar Hezbollah. Ya ce wannan tsari yana raunana cibiyoyin gwamnati a cikin Lebanon ta yadda Lebanon za ta ci gaba da tafiyar da alƙiblar da saba wa muradin al'ummar ƙasar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubin dubatan mutane ne suka gudanar da zanga-zanga yau Asabar a biranen Sudan domin adawa da juyin mulkin sojoji da suka yi na baya-bayan nan suna neman a maido da gwamnatin farar hula. Kimanin sa'o'i biyu bayan da aka shirya fara zanga-zangar ta yau Asabar, kwamitin likitocin Sudan ya ba da rahoton cewa jami'an tsaro sun harbe wasu masu zanga-zanga biyu a birnin Omdurman. An kashe masu zanga-zangar lumana guda biyu kuma an samu rahoton jikkata da dama sakamakon harbin. Kwamitin ya wallafa a shafinsa na Twitter wanda ya kawo adadin fararen hula da aka kashe tun juyin mulkin ranar Litinin zuwa 11. Shaidu a shafukan sadarwa sun kuma bayar da rahoton harba hayaki mai sa hawaye da harsashe masu rai kan zanga-zangar da jami'an tsaro suka yi a birnin Khartoum.
A ƙarshen makon nan ake sa ran Amurka tarayyar Turai za ta samar da yarjejeniyar warware takaddamin harajin karafa da aluminium da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu a shekarar 2018 wanda zai sassauta wani babban bacin rai a harkokin kasuwanci a yankin tekun Atlantika inji wasu mutane shida da suke da masaniya kan yarjejeniyar. Uku daga cikin majiyoyin sun ce yarjejeniyar wacce har yanzu ake ci gaba da kammalata za ta baiwa kasashen Turai damar fitar da wasu karafa da yake ta miliyan 3.3 kyauta duk shekara zuwa Amurka kashin tsarin kayyade kudaden haraji. An ci yarjejeniya kan karafa kuma za a sanar ba da jimawa ba, inji wata majiya mai tushe da ta nemi a sake sunanta. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kokarin dinke baraka da kawayen kasashen Turai biyo bayan shugabancin Trump don tinkara tsarin tattalin arzikin kasar China wanda ya kai ga gina babban kamfanin sarrafa karafa da ya mamaye kasuwannin duniya.
Cikakkun labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. Amfani da na'urar zamani kamar su wayar salula, computer, tablet da dai sauransu sun zama abubuwa da akasari jama'ar birane da na karkara sun karbe su hannu bibiyu. Saboda ci gabar kimiyyar zamani, mutane kan yi amfani da waɗannan na'urorin wajen gudanar da al'amuransu na yau da kullum, inda suke neman maye gurbin wasu abubuwa da aka saba amfani da su a baya, kamar agogo, jarida da rediyo, haka zalika da ɗakunan karatu na ɗalibai don faɗaɗa karatu. Shin ko waɗanne irin illoli waɗannan na'urorin kan haifar ga lafiyar bil'adama? Wakiliyarmu a fannin kiwon lafiya Hawwa Umar na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Sai dai kuma wasu na ganin cewa yawan amfani da waɗannan na'urori kan haifar da illa ga lafiyar ɗan adam duba da yadda cututtuka ke ƙara bulla da kuma yadda wasu cututtuka ke ƙara yaduwa kamar cutar daji da har yanzu ba a gane musabbabin ta ba. Dr. Aminu Umar dake asibitin koyarwa na Gombe yayi ƙarin bayani game da illar maganaɗisin na'urorin na zamani ga lafiya da kuma bada shawara kan yadda ya kamata mutane su rika adana na'urorin su.
Na'urori hatta motocin da suke tafiya hatta rana da take daga sama tana ba da shi, sannan kuma na'urorinmu na asibiti kaman x-ray machine, CT scan machine da kuma brachytherapy machine duka suna fidda wannan a yawa, kowane iri suna fitarwa daidai gurgurdan da suke fitarwa. To illolinsu suna da yawa, duk jikin dan adam da ya hadu da wannan radiation din yana samun illa, amma illan ya danganci yawan radiation ne da ya hau kan bangaren jiki da ya samu na radiation din. Ciwo kuma duk jikin ɗan adam bayan da baya samun ciwo, hatta mace mai ciki dan da zai fito in Allah ya sa ya samu radiation to ana samun illoli da dama. Yaro zai fito babu wani bangaren jiki ko kuma a feshi da wata waya. Sannan kansa da yawa, akwai hasashe da ya nuna cewa kansa da yawa suna da alaka da radiation. Wanda suka samu radiation din nan suna samun kansa na gurare da dama, hatta kansa na kwakwalwa. Abun da ya kamata mutane su ja gefe da shi, sannan kuma in baka amfani da wannan ana so ka kashe shi ko kuma ka sa abin da kira flight mode, saboda shi radiation ne in har wannan tana kashe ba za ta fitar da wannan abun ba. Tunda dama akwai karrawan da zai gaya maka to bai kamata kullun yana jikinka ba.
A wani bangaren kuma Dr. Aminu ya bayyana yadda ake amfani da tiriri wato radiation wajen samar da lafiya.
Ana amfani da wannan radiation din musamman a asibiti wajen gano cuta, wajen x-ray da CT scan da muka faɗa, amma ana kiyasta wani irin radiation za a amfani da shi. Yawan da za a saka ba zai cutar da mutum yadda zai kawo masa illa ba. Akwai dabaru na zamani da ake da yawa a rage yawan radiation din kuma a ba da shi inda ake bukatan sa, ba ko ina ba za a watsa shi bane haka kawai. Ana maganin kansa, ana saka shi saboda za a ba da iya yadda zai iya kona waɗannan cancer cells din. Amma shi radiation da ake amfani da shi ba irin wanda ake fitarwa a cikin waya bane ko a cikin computer
shi kuma professor a tsangayar sanin halittar dan adam dake jami'ar Ahmadu Bello Dr. Rabi'u Abdulsalam Magaji ya ce su kuma a nasu bangaren binciken su bai kai su ga gano illar da magana isin na'urorin zamani ke haifarwa a jiki ba
wadanda da dama suka yi ayyuka akan abin da ya shafi bincike akan yanda ita wayar salula ta hannu take aiki da kuma matsalolin da suke samowa har yanzu wato babu wani tabbaci wanda ya bada dama cewar za a iya fadan cewar tana kawo wata matsala
bincike ya nuna cewa amfani da waya da ke daukar layi fiye da daya sun fi janyo tirri da ke fitowa daga na'urori Hauwa Umar Muryar Amurka daga Abuja Nigeria
shi kuwa gwamnatin jihar Borno Professor Baba Gana Umar Azulum ya kalubalanci matasa da suka maida maula barace-barace sana'a baya ga lafiya da basira da Allah ya ba su da za su iya dogaro da kansu ba wai bibiyar ƴan siyasa ba yana mai kiran su da su kauracewa wannan mummunar ɗabi'ar gwamnatin sa ba za ta lamunci hakan ba wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya halarci wannan zama inda wannan gwamna yayi waɗannan kalaman
a satin da ya gabata ne dai gwamnan jihar Borno Faso Babu Gana Umar Zulum ya wani taro da matasan ƴan siyasa inda ya ce ya gaji da irin halayyar waɗannan matasa da kuma yawon maula daga ofisoshi zuwa ofisoshi har ya barazanar cewa sai rufe gidan kowanne daga cikin su din ya tadda yana yawon maula gwamnan ya dai bayyana hakan ya wani taro da yi da ƴan siyasan da kuma nuna musu bacin ransa game da halayyar irin waɗannan ƴan siyasa da cewa gwamnatin jihar Borno tana kokari wajen taimakawa ƴan siyasan har a wancan lokaci gwamnan ya yi barazanar cewa duk wani ɗan siyasa da ya mara wannan matasa baya zai hana shi tikitin takara a zaɓe mai zuwa.
Wanda yana taimakawa wanda ba ya ji magana mu ba za mu zama da shi. Borno ku kare ne? Ku kare ne yana ba ku kuɗi kawai. Duk niyan da taimakon ne ba wani abu ba da ya zo ba da ku da cikin mama. To, wallahi na gaya ma GFS, na gaya ma police, kowane a taras, duk wanda mun gan shi a kafa, makabarta, ko ina gidan madara ko yari wallahi kan mu kama da wuri kai ni na kama zan sa zan rushe gidan shi wallahi sai na yi bazan ka tafi nan rushe gidan shi wani dole ne ka ba ku buta ko ko zuwa ya ba ku hadi ku ne
sai da kwamishin harkokin wasanni da rolan matasa wato kuma da sanin na buba cewa yayi gwamnatin jihar ta yi abin da ya kamata ta yi ne
ce ku ce yayi yawa a cikin gari kuma alhamdulillah mun bi cikin gari duk mun gani cikin kashi 100 kashi 1 ne ko igo daya su ne suke kuka wannan abu wannan ba zai sa guyo mu ya sanyi ba mun zai daram da police commissioner da attorney general da ni da kaina dokan da Borno sir gama ya bayar ba excellency bane mai ya bayar council ne mun zauna kuma muna gani wannan zai kawo Borno ci gaba zamu shi don yanzu an fara shiga gida gida an fara shiga traffic ana tare mutane ba za mu yi zaba makafi kuramai guragai su ma muna ba su 15,000 ba mu hana su je su nima abincin su a lungu-lungu ba amma kan highway shi ma mun yi banin mun sa doka duk wanda mun same shi zai dangana ko da su muna yin haka Allah ya san niyyar mu don mu jara kasan mu mu samu kwanciyar lafiya
a je ne dai gwamnatin sun jara Borno raba kudade fiye da naira biliyan 2 ga mutane fiye da 28,000 don hana yawon maula da brace-brace a kan titina ku ya mutane da suka amfana da wannan kudade suke ci ne a yanzu haka
sunana Tijjani Balaji Bawa eh kwarai mun amfana a cikin wannan kudade dalili da abin da yasa gwamnati ta yi ga abubuwa da ake a gari akwai bara akwai roko gwamnati ta kirkiro wannan abun kace bari a taimakawa matasa dan su daina roko su daina zuwa gidan mutane wajen suna wajen aure wajen mutuwa suna roko su dinga samun abun yi
sunana Abdulaziz Laisi na amfana kuma mutanen baya na masan am a yanayin da ake ciki yanzu ba za mu ce a Najeriya kadai mai ake cikin talauci ba duk duniya ne wannan halin da ake ciki amma kurin shi da yunkurin shi da yake na tallafawa ya waiwaya ga irin talaucin da yake faruwa a cikin matasa ce koda kadan ne kar arena bari ku amfana a cikin wani abu
wasu matasa kenan ke to farbagacin bakin su da mai da wani tallafi da gwamnatin jihar Borno ta ba jama'ar ta Haruna Dauda Biyu Murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya
masana na alakanta koma bayan tsaro a Najeriya da irin matakai da suke cewa mahukunta suna dauka musamman na baya-bayan nan da ake rufe layukan waya a yankuna daban-daban da zammar dakile ayyukan ƴan ta'adda sai dai tsohon gwamnan jihar Kaduna Kanar Abubakar Dangiwa Umar na ganin hakan ne yake ƙara jefa jama'a cikin mawuyacin hali na rasa kai kokin su ga jami'an tsaro da za su iya kai musu agaji cikin gaggawa. Dan jiwa Umar yayi waɗannan kalamai ne a wata tattaunawa da muryar Amurka.
Ya kamata a duba ikonomi din Najeriya da yake tafarbarewa, a duba yadda yara suke zaman banza. Yau ga mun nan da yara bila adadi suna son su shiga soja din, a dauke su mana a cewa an dauki soja 100 a bar wani magana wai yara hanya a bar magana jarin cikin kasa ko kuma a dawo zamfara a ga cewa wai a an rufe ta ho dan fara duka an rufe ta sai ka ce to wanda yake so ayi cibi mutane sun ga zaune yara suna ganin cewa ba su da abin da za su ci don dai hana zuciyarsu ta fara kada su tunani su ma bari su shiga cikin irin wannan mugunta hali din wanda duk ya ga abin da zamfara take ciki yau wallahi na tabbatar maka cewa ya kamata ya ji tsoron abin da zai biyo ba ya riga suna zaune ba su da aiki a kauce shi soja dauke shi ɗan sanda su a tabbatar da cewa muna da ƙarfi to ko su ake nema a yi da masu yin waɗannan abubuwan na asha to za a samu maslaha da wannan hanya din amma matsayin bamu da ƙarfi kawai a zo a shigo shinkafi hu a kori soja da ɗan sanda a zo a kama mutane a ji ana kwana da mata a dubban tsoro ne ya kamata a ƙara ma sojoji da ɗan sanda ƙarfi na yawa da kuma makaman da suke amfani da su ma a bar magana cewa wai an rufe kasuwanni a rufe community komai da ya tsaya a duba a ce to wani amfanin sa.
Shirye-shiryen na zuwa muku ne har yanzu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na jerin amsoshin tambayoyi kan tarihin mai sharhi Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka, wanda kuma shine kashi na biyar a jerin ilahirin amsoshin tambayoyin Malam Umar Isa Dandago, ɗalibin ɗan jarida a Jami'ar Ado Bayar ta Kano. Za kuma a ji ansar tambaya kan yawan kasashen duniya da Bala Isiyaku yayi. To idan Malam Umar Isa Dandago da ɗanbun masu sauraronmu na tare da mu, ga Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka da kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyi kan tarihinsa, wanda kuma shine kashi na biyar kuma na ƙarshe na amsoshin ilahirin jerin tambayoyin Malam Umar Isa Dandago. Madaki ya ci gaba da cewa,
ka yi tambaya akan sarauta da aka mun madakin Samunaka. To a takaice wannan sarauta da ba madakin Samunaka nake ba, ni ne wakilin raya ƙasa, da yasa kuma shi ne martaba sarkin Samunaka Alhaji Musa Muhammad Sani ya bani wannan mukami a lokacin na wakilin raya ƙasa kafin ya mun madakin Samunaka, saboda yadda na kan taimakawa ƴan uwa da abokan arziki da makarantu da asibiti da sauransu. Sai Allah ya ma Ibrahim Sani rasuwa, wato madakin Samunaka, Allah ya gafarta mishi. To shine sai aka dai gabatar da ni, aka amince mai martaba isa aka sanar da ni na tafi na zo gida Najeriya, aka sha'anin nadi aka komai. To masu sauraron mu kun ji yadda aka yi, to ni kaina wannan sarauta da aka bani bisa tarihi, shi kanshi garin mahaifina yana ɗaya daga cikin wanda suka kafa Samunaka, a bayani da ya bayar da tarihi da ya bayar, ya zo ya samu mai martaba sarkin Samunaka Ibrahim, wanda su suka kafa garin, wanda shi ma akwai wanda ake cewa Dodon Dawa, duk ya bada tarihi shi mahaifin. Wannan kenan a takaice nake bada labarin bayanin da ya mana akan ainihin ita garin Samunaka. Tun tana rahama, akwai rahaman Bauchi, akwai na rahaman Samunaka ƙasar Lere. To ni wannan sarauta ma da aka bani ba yarance ne, ba har karan tsaye na mata ba, na gaji sarauta. Abin da ya sa nace na gaji sarauta, shi dai mahaifinmu ya rasu yana da shekara 116. Mun tambaye shi Allah da ikonsa shekara ɗaya kafin ya rasu, Allah ya taimake ni ya bani basira ta inda kaga wato maganan jarida ta taso ma kenan na zama kaman dan jarida na turke shi nace baba ina so dan Allah na roke ka ka ba mu tarihin ka da rayuwarka kaman yadda wannan tambayan aka mun haka ne ma mahaifina a lokacin sauran shekara guda ya rasu yace to na zauna da recorder a cassette na recording shi wajen awa biyu muna yi wato shi kanshi mahaifinmu wanda ya haife ni uban shi wanda ya haife shi dan sarkin muri ne shi ya faɗa da bakin shi a cikin tarihin da muka yi sai nace mishi to baba me yasa kai baka san kowa ba amurce ce to abinda yasa ai shi mahaifin shi ya bar garin ya bar kasan a fasace ne saboda adawa irin na sarauta yace saboda ka shi a dangin uban shi bai san kowa ba kuma Allah da ikon sa shekara da shekaru ba wanda ya taba tunanin ya follow up sai ma daga baya bayan nan ne nayi tunani nayi ne iyakan bakin kokari na ni Allah bai dufin na samu wanda zan magana da shi ba sai kwanan nan ne Allah ya taimake ni nayi magana da sarkin dawakin muri nake ga mushi ni mahaifin mu ya ga mana cewa ku ya uwanmu ne amma ku ba mu san ku ba kuma ba ku san mu ba abu shekarun da yawa na tura musu hotunan shi na tura musu dan kadan daga cikin bashin dan firar da muke da shi da yadda mana bayanin mahaifinsa da yadda duka yana nan a cikin CD kuma in Allah ya da duk lokacin da Allah ya kai mu na Najeriya zan kai mu masarautar Mursaji shi abinda mahaifin ya faɗa akan mahaifinsa tsane na sarkin muri a wancan karni saboda haka na gaji sarauta ta wajen ubana shi ma ya gaji a wurin uban shi
kun ga tara ga yaro kama da mamaki shi ba na zamu yanzu ya gaji ta koyi
saboda haka a takaice ma sauraro na a wannan bayani da nake yi na sarauta da aka mun ni ma jinin sarauta ne kuma shi mahaifin namu ya gaya mana cewa da ya husata ya bar can kasar muri ya taho da bayinsa a lokacin nan da canu da dawaki da waye duk uzurin shi suka kare a wajejen Kagarku anan har ya aure ɗan sarkin Kagarku ya zo Alere nan ya tsaya nan aka haifi mahaifinmu Alere shi da mission ɗin shi shi mahaifinmu wato Abdullahi yadda ya gaya mana sunan shi ya zo ya tsaya Alere to anan tafiya ba ta yiwu ba anan tafiya su sha ruwa zuwa Sokoto to duk bayanin da ya mana Hausawa sun ce waka a bakin mai shi ta fi daɗi zan butsara muku kaɗan daga cikin wannan bayani da shi mahaifinmu ya yi a interview da na mishi tambayi da na mishi akan labarin tarihinsa yadda yake ga mana cewa shi ubansa ya ce daga muri yake dan sarkin muri ne adawa ne na sarauta ya fito da shi amma in Allah ya da ƴan omo da ke muri ba su san mu ba mu san su ba in Allah da sai mun zumunci ko ba dade ko ba juma
to sai kuma ansar tambayar Malam Bala Isiyaku kan yawan kasashen duniya idan Malam Bala na tare da mu ga ansar tambaya makamanciyar taka da Dr. Mahaj Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola jihar Adamawa ya bayar kwanan baya
amsar wannan tambaya yana da wahala domin kowa da irin fahimtar da yayi wa duniya din gaba daya. Akwai wanda suka mar fahimta ta hanyar kasashen da suke buga kullo na wasan kafa da aka saba da kuma na Olympic, akwai kuma wanda suka mai fahimtar na international community a gargashin majalisar ɗinkin duniya wato United Nations. So da kuma akwai wayan surare da ba a san da zaman su ba a gargashin majalisar ɗinkin duniya. Don haka amma mutum tambaya irin wannan tambaya yana da wahala ya bada ansa gaba gadi guda daya wanda zai gamsar da mutane. Amma duk da haka in an dauki tambayan za a duba muna da kasashe in ka lura gargashin majalisar ɗinkin duniya wato United Nations recognized member state a duniya tana da kasashe guda 193 shekarun baya, amma daga shekaru kadan da suka wuce wato 2011 an samu karuwar wata kasa guda daya Afrika wato South Sudan. Da aka samu South Sudan yanzu muna da kasashe wanda majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da su kuma su innan membobi ne na United Nations kasashe wato guda 194. To da haka akwai wasu kasashe kuma da wanda majalisar ɗinkin duniya bata amince da su gaba daya ba amma ta san da zaman su. To irin waɗannan ba a irgan su a gargashin kasashe na duniya gaba daya a mahangar wato majalisar ɗinkin duniya. Irin wannan kasashen suna nan kamar irin Vatican City da kuma Palestinian Authority. Wannan kasashe guda biyu suna karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya ta san da zaman su amma ba a irgan su akan kasashe a duniya wanda suke da zama kansu. Farko ma dai menene kasa da kuma me ake nufi da kasa, wani wuri ne in ya kai waɗansu abubuwa guda da ake bukata za a ce kasa ce na duniya wanda aka sani. Domin na farko ya kamata ta zama tana da territory wato wannan na farko, na biyu ta zama tana da population na mutane wanda suke zama a nan wurin, permanent mutane kenan suna zama a wannan wurin, ya zama kuma suna da gwamnati ita ma wanda take kuma hulɗa da mutane. Na hudu ta zama tana da sovereignty, wato sovereignty din wannan kasar tana da gwamnati, gwamnatin kuma tana da ƙarfin iko na fada a duniya, tana zuwa wasu kasashe tana abubuwa ta dawo wato tana shiga treaty da wasu kasashe a duniya. Wannan abun guda hudu in ka dauka wato territory, permanent population, government da kuma sovereignty, to wannan in wannan in wani wuri yana da wannan abubuwan guda hudu da muka irga to za a ce mar kasashe a duniya. To wannan abun da aka samu guda hudun kawai an samu a kasashe guda 194 yanzu muke da su a kasa. To amma fa akwai wasu kasashen da ba su da irin wannan karastarasi da muka irga din nan wato suna nan kuma amma United Nations ta san da zaman su amma fa bata recognize nasu akan cewa su kasashe ne masu zaman kansu ba, irin su Western Sahara da muke da shi a Africa, Kosovo a Europe, South Ossetia, Abkhazia da kuma Northern Cyprus. Wa'annan suna nan a duniya kowa ya san su amma fa kasashen ba wai suna zaman kansu independent state bane. To don haka a duniya gaba daya akwai irin wayannan dewa, in ka hada su dewa hakan nan zaka samu muna da kasashe kamar 240 a wani wuri, wani wuri kuma za a ce ma 211, wani wuri 206. Don haka amma fa wanda majalisar ɗinkin duniya kamar yadda na fara na gaya muku na farko ita dai ta san kasashe 194 ne wanda ta san su suna aiki tare kuma ana tafiya tare.
Ka kasance da Boba Gombe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka da Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adama Najeriya da suka ansa mana tambayoyin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai.
Sauraro baki daya iyakacin abinda shirin namu ya kunsa kenan a wannan daren naku, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safon ku karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, karfe 5 agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin Sarafilu Hashim Gumel da ya tsaya ni gabatar da shirin. sai hailu haile daidaita muna sauti ni kuma Yusuf Aliyu Harandi da gabatar muku da shirin ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wuni lafiya peace salam.